Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar a Poland cewa tsaro da kasashen yamma ke baiwa Ukraine akan mamayar da Russia ta kai mata yana da muhimmanci ga demokradiyya da kuma al'ummomi da za su zo nan gaba. Jarabtar wannan lokaci jarabta ce ta dindindin, Biden yana faɗa a wani jawabi da ya yi a fadar Royal Castle, wani gini mai muhimmanci a Warsaw da aka lalata a yakin duniya na biyu, aka kuma sake gina shi da buragusan shi daga shekarun 1970 zuwa 1980. Biden ya ce yaki da Russia ke yi a Ukraine misalin ɗaya ne daga cikin tsofaffin ɗabi'u ɗan Adam na yin amfani da ƙarfi da rashin gaskiya don biyan buƙatun kai na nuna iko da kuma mallaka. Kimanin mutane 300,000 ciki har da 'yan gudun hijiran Ukraine ne suka taru a wajen ginin domin su kalli jawabin na Biden. An kashe sojojin Niger guda 6 a wani hari da aka kai a kudu maso yammacin kasar da ke kusa da iyakar Burkina Faso, a cewar sanarwar ma'aikatan tsaro a jiya Asabar. Harin da aka kai a ranar Alhamis shi ne na biyu a cikin kwanaki 10, lamarin da ya tabbatar da dawowar tashin hankali a yankin makonni bayan samun kwanciyar hankali. Wata kungiyar 'yan ta'adda dauke da bindigogi ta kai harin kwantar bauna akan wata tawagar rake sojojin kasar a ƙauyen Kwalman, a cewar sanarwar ma'aikatan tsaron tana bada cikakken bayanin harin na ranar Alhamis. Ma'aikatan tsaron kasar ta bada adadi cewa sojoji 6 ne aka kashe, ɗaya kuma ya jikata, an kuma lalata mota, kana ba a tantance waɗanda suka jikata a ɓangaren 'yan ta'addan ba. Gwamnatin Taliban ta kasar Afghanistan ta hana mata da dama hawan jiragen sama ciki har da jiragen kasashen waje saboda ba su tare da mazaje da za su kare su, a cewar wasu jami'an jiragen sama guda 2 a jiya Asabar. Jami'an da suka nemi a saka sunan su saboda tsoron daukar matakin jan kunne daga Taliban sun ce mata da dama da suka isa filin saukan jiragen sama a Kabul domin daukan jirage na cikin gida da na kasashen waje a shekaran jiya Juma'a, an faɗa musu cewa ba za su iya tafiya ba tare da mazajen su ba. Jami'in guda ya ce umarni ne da ya fito daga shugabannin Taliban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, hukumomi sun ba da umarnin tasar da mutane 19,000 a kusa da wata gobarar daji da take ci cikin gaggawa a Colorado, a wani bangare mai tsaunuka a kudu da garin Boulder, wanda ba shi da nisa da wani wuri da wuta ta yi ɓarna a shekarar 2021 ta lalata gidaje 1,000. Gobarar dajin ta yi girma zuwa eka 50 da yammacin jiya Asabar ba tare da shawo kanta ba, a cewar ofishin ba da agajin gaggawa na garin Boulder. Umarnin ficewa daga yankin ya shafi gidaje 8,000. Dajin da ke kare dabbobi yana konewa ne a kusa da unguwar Table Mesa, inda cibiyar binciken yanayi ta kasa yake, in ji 'yan sandan Boulder a wani sakon Twitter. Hukumomi sun kira gobarar ta NCAR a takaice, wato cibiyar binciken yanayi ta kasa. Manyan jami'an garin sun shaida wa mazauna yankin a wani sakon email cewa babu wata damuwa da aka gano nan da nan. A ƙarshe, Habasha ta ayyana yarjejeniya bisa sharaɗi, kanin 'yan tawaye masu adawa a Tigire sun amince da tsagaita wuta idan aka cimma sharuɗan. To ko shin hakan na nufin ana gab da cimma zaman lafiya? Akwai matsin lambar diflomasiyya domin kawo ƙarshen wannan yaki tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan tawaye masu alaƙa da ƙungiyar TPLF ta Tigire da ya ɓarke tun cikin watan Nuwamban shekarar 2020. Jami'an diflomasiyya da ya sun shafe tsawon watanni suna kai komo tsakanin ɓangarorin biyu. Sabon wakilin Amurka na musamman a yankin David Satterfield ya je Habasha a farkon wannan makon. Ina ganin matsin lambar ƙasa da ƙasa ya taka rawa a wannan shawara, inji a White World Markel, masanin harkokin tsaro a yankin Kuriya Afirka a Jami'ar Queen ta kasar Canada, yana shaida wa kamfanin dillancin labarai da AFP.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna shiri na 53 kuma maudu'inmu na tattaunawa akan batun shirin tallafi da kuma yunkurin ƙarin kuɗin man fetur da gwamnatin tarayya ta so ta yi a wannan shekara. Za mu tashi ne a inda shugaban gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewa 19 da binnin tarayya Imrana Wadanas yake jawabi. Imrana gare ka.
So yanzu in muna da kallon irin waɗannan abubuwa, mu dauka muka yi irin su injina da suke tare da waɗannan mutane kuma suke cikin wannan hidima. Ai dauka muke gwamnatin nan za ku ba shawara ta zo ta tabbatar da cewa ta yi wannan gyaran. Irin wannan abin ya faru a Sudan da yawa su Sudan abin da ya faru a wannan lokaci magana ce ta suga. Lokacin aka waye gari suna da kuɗin da za su iya gyara matatan sugan su, kuma suna da kuɗin da suke yo order kamar yadda muke yo order man nan. Sai suka yi shawara cewa in har aka waye gari cewa aka yi gyaran wannan refinery ta suga, to za a yi shekara biyu a ƙasar Sudan ana shan wahala na maganar suga. Suka ce sun yarda. Mutumin Sudan a wannan lokaci in koko zai sha da dabino zai sha shi, in shayi zai sha dabino yake amfani da shi, komai dabino yake amfani da shi. Suka yi kokari suka yi sakarfajin wannan lokacin aka tabbatar da an gyara waɗannan refineries nasu. Yanzu Sudan tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda suke kama da mai. Mu me zai hana Najeriya ba za a gyara ba? Sannan bari in dira dan uwa, sannan da ake cewa an fara gyara a'a mai gida ai tun da aka ce za a yi cewa aka yi in aka zo za a gyara kuma za a yi wasu ba a yi gyaran ba kuma ba a kawo wasu ba, wannan kaga abin kunya ne. Allah shi kyauta.
Ina ga Aminu Tahir ban san yana zaurin nan ba, wallahi ban gane cewa shi bane, amma mun ba shi magana ne ko Saminu za ta yi magana.
Sunana Aminu Tahir Goggo, ni kuma dan jarida ne a nan Abuja nake da aiki. Ala hakika batu dai na cire tallafi da kar a cire tallafi don Allah da Annabi mu tsaya mu faɗi gaskiya mu kan mu faɗi gaskiya mu shugabannin mu, domin idan muka tsaya muka gyara kanmu muka faɗi gaskiya mu kanmu muka yi aiki da shi mu kanmu muka faɗi gaskiya kuma mu shugabannin mu, to anan ne za su samu su yi aiki da gaskiyan da muka gaya musu. Magana ne kada yanke cire tallafi a zamanin yanzu a inda ake ciki yanzu, shin yana da amfani ga talakan Najeriya ko baya da amfani ga talakan Najeriya? Shi da abin magana. To ni a ra'ayina in an ce an cire tallafin nan yanzu in whatever form aka cire tallafin nan, to ni ina ganin ko da ma yana da amfani da shi matalakan Najeriya, amfanin sa bai taka kara ya karya kamar inda rashin amfanin sa yake da yawa ba. Kuma inda har aka ce gwamnatin nan ta siyasa ce, talaka shi ya zabe ta, kuma duk ban yi tsammanin akwai a sauran nan wanda zai mun musu cewa talaka ya kai ruwa ya kai rana ganin cewa an zabi gwamnatin nan mai ci a karo farko da kuma an zabi gwamnatin nan mai ci a karo na biyu. Ballantana a waɗansu jihohin ma tun shekara 2003 kamar jiha ta jihar Bauchi da na fito shugaba Buhari ake zabe. To amma ya hau akwai alƙawarori da yayi da dama, to sai gashi kuma abubuwa suna ta cin karo da juna. To yanzu idan har confidence da muke da shi akan Buhari har yayi ya gama bai cika wannan alƙawari da dan dauka ba, irin imani da muka yi da shi, to da Allah waye kuma nan gaba zai fito yayi irin kuka irin na su Buhari ya maganganu irin su na Buhari a Arewa ko kuma duk Najeriya mu yarda da shi? Babu. To saboda haka ni magana ta in ya zama lalle a cire tallafi, to sai a fito baro baro a faɗa mu talaka za mu cire tallafi saboda kuɗin da muke kashewa na da yawa, sannan kuma kai talaka darajar ka bai kai wannan kuɗin da muke kashewa mu kashe maka ba. To saboda haka za mu cire in so sai ka je ka yi noma ka samu hanyar da za ka biya kuɗin makarantar ƴaƴanka, ka samu hanyar da za ka je Bauchi daga Bauchi zuwa Gombe ko daga Bauchi zuwa Abuja in an ƙara kuɗin mai, ko kuma ka san yadda za ka yi in abubuwa dai ya faru dai irin waɗannan da shauransu a ɗan ƙaramin lokaci kenan. Yawa ba ma ji.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Maryam Mama Nasir. Magana ƙarin kuɗin mai a wannan lokaci, gaskiya ko muna so ko ba ma so tsakani da Allah, bai kamata ba ma a ce magana ta taso. Me dalilin ne yasa bai kamata ta taso ba? Saboda halin da talakan Najeriya yake ciki. Idan aka zauna aka duba, wai me gwamnati take wa talakan nan ne? Me talaka ya tsinta a wannan gwamnati? Me aka yi mishi? Wani hakkin shi aka bi mishi? Babu abin da aka yi wa talaka. Kullun sai azaba da ake zuba mana, musamman mu are
cewa ba za ka kwanta ka rufe idanka kai bacci ba ba za ka fito daga gidanka ka tafi neman halalinka ba hankalinka a kwance ƴaƴanka ba za su je makaranta ba duk wannan abun yaushe ya faru a wannan gwamnatin ya faru kuma daga farkon hawa gwamnatin nan kawo yanzu so nawa ana ƙara kuɗin mai ƙarin kuɗin nan da aka yi wani alfanu ne mana wata tsiya aka tsinana mana kasashen da suka ci gaba ai suna ƙarin kuɗin mai amma ba tashi suke su wayi gari su ƙara kuɗin mai ba tare da sun shimfida wasu abubuwa waɗanda zai taimakawa talaka ba irin yanda ake a Najeriya haba jama'ar Annabi mutane ake kiwo ko dabbobi mutane ake mulka a Najeriya ko ko dabbobi mutane ne suka zabi Buhari ko ko dabbobi ne suka zabe shi sai a shimfida mana abubuwan waɗanda za su taimaka mana kafin a zo ai magana cire talafin man fetur na if at all akwai talafin man fetur da ake magana shi tun zamanin Jonathan mu mutanen arewa munafukai ne mu wallahi munafukai ne na faɗa kuma ko a gaban waye zan faɗa lokacin Jonathan mun fito mun yi babatu kuma hadda shi shugaba Buhari ba mu yadda ba ƙarya ake yi Buhari ya ce ƙarya ake canzawa akai yanzu ya zama gaskiya saboda Buhari ne akan mulki me gaskiya shi a ciki duk abinda talakan Najeriya ya fito nan gaba yayi a dalilin wannan ƙari to Buhari da mutanansa su yi kuka da kansu kai su kuka da talaka kuma yanda aka bari ana kashe mu kaman kiyashi yanda ake kashe ma bil'adam a arewa wallahi ba a kashe kiyashi haka saboda ina kiyashin yake ma ai ba a ganshi ba balle a kashe shi kuma abinda ya kamata gwamnati ta sani sai fa da jama'a za a yi mulki idan babu jama'a wa za a mulka idan ma za a tashi tsaye a yi koyi a yi abu tsakani da Allah a yi shi idan ba za a yi ba muna nan Allah yana jiran mu a madakata shugaba Buhari ya sani Allah na jiran shi a madakata da shi da mutanen da suke tare da shi wallahi tallahi amma bala'in da ake zuba mana a kasar nan ya isa kuma a ce ai mana ƙarin mai subhanallahi
to jama'a assalamu alaikum ni Yahaya Hassan Yato Hajja kamar yadda Bashir Salisu Tahir da kuma shi injiniya Kailani suka fara bayani kuma zaki ji bakiyoyin bayanin sun tafi kai tsaye kan abin da ya shafi matatun man fetur da kuma shigowa da fetur din da ake yi to Hajja tun ba da kika wato kika tura man da maudu'i wa ko kuma bigire da za a tattauna da shi ayo da na duba na gani abin da kika ce martani ko kuma kiraye da korafi da kuka da al'umma talakawan Najeriya musamman arewa suke yi na cewa za a ƙara kuɗin man fetur sai ya kamata a umarci abubuwa guda biyu in aka ce za a cire tallafin mai shine sai a ce za a cire tallafin mai don haka za a ƙara kuɗin man fetur shi dai wannan subsidy da ake cewa subsidy din nayi interview da manyan mutane daban-daban an ce duk ƙarya ce subsidy ba an ce duk ƙarya ce idan bai zama ƙarya ba kamfanin NBC ya bayyana cewa ya kashe biliyan 864 a cikin wata takwas kawai wajen biyan subsidy wa aka ba kuɗin ina aka zuba kuɗin daga ina kuma aka zuba naira biliyan 864 cikin watanni takwas a cikin shekara daya an kashe naira triliyan 1.8 da sunan subsidy ina aka zuba kuɗin na hira da mutane sun ce duk ƙarya ce ba wani tallafi za dai a ƙara kuɗin mai ne kawai ba za a cire tallafi ba don wannan tallafin tuntuni aka yanke shi aka yi mai likafa ne aka binne shi babu subsidy yana da shiga hannu babu shi ma babu shi to zan ci gaba da bayani sauran bayani sannan Hajjia abin da yasa ɗaya daga cikin shaida kuma wanda zan gane wanda na ci interview da suka ce babu shi ne yadda cewa an ce za a cire tallafin man fetur sannan a dawo ana ba talakawan Najeriya mutum miliyan 40 tallafin naira 500,000 ko ba haka aka ce ba minista guda wanda shugaba Buhari mai gaskiya ɗauka ya ba ta kula talakawan Najeriya ita ta hito ce wannan bayani ko kuma in ce minista ta tattalin ta kuɗi ita ta ce za a cire tallafin mai amma idan an cire tallafin mai za a ringa ba da kuɗin wato tafiye-tafiye kuɗin transportation naira 500,000 ga talakawan Najeriya mutum miliyan 40 to shi tallafin a duk shekara ana kashe naira triliyan 1 da biliyan 800 a duk shekara to idan aka zo aka ce kuma za a ringa ba da tallafin naira 500,000 ga talakawan Najeriya abinda za a kashe ba triliyan 1 ba da biliyan 800 triliyan 2 za a kashe da biliyan 400 to wanda ya kasa kamar misali ka je a shago a ce ma buhun shinkafa naira 1019 ka ce yayi ma tsada gaskiya baka iya sayan shi amma gobe na naira 40,000 zaka saya ko a san ƙarya kake a ce dai ga buhun shinkafa wannan 1019 ka ce baka iya ma tsada baka iya sayan shi amma goben Allah kai wannan 40,000 zaka saya ya kamata mu duba wannan abu abin da yasa za a cire tallafin Najeriya ba ta iya ci gaba da biyan abin da aka gaya miki nan aljihun Najeriya bai iya ci gaba da biyan wannan tallafin to amma ko tunda ba a iya ci gaba da biyan tallafin za a ringa zuwa kuma a ba talakawan Najeriya naira 500,000 su kuma wannan kuɗin da za a ba da 500,000 sun linka da tallafin man fetur dan Allah jama'a da mutane ake magana bari sauran bayani dan Allah in ida ayi hakuri ida to Hajjia shi ita kuma gina matatun man fetur dan goti yanzu ga yana gina matatun man fetur abinda zai kashe wajen gina biliyan 19 na dala zai kashe yana gina matatun man fetur biliyan 19 $19 billion shi zai kashe ita za ta gina ma matatun man fetur kuma za ka iya gina matatun man fetur daga wata 15 zuwa wata 2018. Abinda kuma gwamnatin Najeriya wajen take yanzu da muna da matsatsun mai fitro wanda ba su aiki, amma ana kashe musu kudi na maintenance an kashe naira biliyan 26 wanda ya isa a gina matsatsun man fetur kuma guda uku. Amma maintenance na kula da su duk da ba su aiki an kashe naira biliyan 26 na dala.
To na akwai cin hanci
akwai
Assalamu alaikum, sunana Saminu Dauda. Duk dai matsalar dai talakawan Arewa su ne suke wahala. Na yarda da dan Maliki da yace akwai munafinci a ciki. Na biyu kuma maganar da Hajiya Maryam ta faɗa, mutanen Arewan mu ku yi hakuri, munafincin na wajen mu ba haɗin kai. Me yasa tuntuni wayannan matatan nan mannan ba a gyara su ba shekara shekaru, kuma ina kudaden da aka sata aka kai kasar wajen nan? Muna da makiya cikin kasar nan, muna da makiya kasar kasar waje. Me yasa ba za a dawo da wannan kudaden ba a biya tallafin da su? Sannan kuma me yasa za mu dogara da mai abubuwan da Allah ya ba wa kasar nan? Me yasa shekara da shekaru ba hakun su ba? Saboda duk dan Najeriya ne da ikon sa kansu. Muna da mineral deposits wato ma'adanu da suke kasa 30% kashi 30 har yanzu ba ya amfani da su ba. Saboda haka jama'a ƴan Arewa, me hatara mu hada kan muna da makiya. Na tuna akwai bayanin da mariga ya faɗa, Yusuf bai ta masule ko ya faɗa, yace cewa jami'an masanin Kano yace ya sadu da wani professor 1960 yace idan za a samu mulkin siyasa shekara 20 ba tantama Najeriya za ta zama Japan, amma ba za su bari ba saboda muna da munafikai a kasar nan. Mai arewa mu ne munafikan kanmu. Saboda haka ya kamata mu tashi tsaye kuma maganar wayannan abubuwan da muke fama da shi na rashin tsaro shi kuma wani abu ne wanda yake mun kauce wa Allah. Wallahi tallahi sai mun tashi tsaye mu to mu kofta sai da irin fasancin da ake a kasar nan. Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo mana mafita. Allah ya sa mu dace.
Muni bari bari mu shiga bangaren ta. Injiniya mun dawo shikenan kawai. Alhaji Nura, Alhaji Nura, ki gama da wannan malamin kamata a ba ka da kuma
su. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Alhaji Nura Abubakar Waziri, amma an fi sani na da magayakin shugaba Buhari. So amma yanzu gaskiya ta kai ga an kai wani gargara da an aka faɗa kunya nake ji. Injiniya, gaskiya ina ganin kaman zamu kure magudu, amma na ji daɗi da kace kai ne ka taho a madadin su. Ka zo ne ka kare gwamnati, ka kare NNPC. Kai wata magana a baya da kace kana abun nan a Kaduna, shugaban matatan mai fetur da kaso ayi gyara sai suka kore ka. Kaga da kaya su za su yi gyaran da mu zo mun zauna muna wannan muhawara da zamu yi talaka su samu fita ba daya kenan duk da gwamnati muke magana akai. So da aka zo yanzu kai kake hangen cewa wannan din za ta gyara kuma an san za ka iya, kai kana da kyakkyawan manufa, amma ba a yi da an yi da kai ba. Kayi magana kace ana kai kayayyakin aiki, irin wannan labarin mun dade muna jin shi. Shi kanshi shugaban kasan ya sha yin tubka da warwara yace za a yi kuma ba za a yi ba. Sannan kuma kayi maganan cewa matatar mai da take amfani a lokacin da ya zani ba irin yanzu lokacin da ya zani bane da za a zo kowa ya zuba hannun shi dinga ibon kudin kasa yana wadaga da shi. To ina so ka sani talakawan kasa sun fi gwammace lokacin da ya zani, dan a lokacin da ya zani suna sai litan mai naira 85 ne ko da 7. A yanzu lokacin da ya zani ta ibi kudi duk ba mu sani ba mu a lokacin muna da dan sassaukin rayuwa. Amma kaga da aka zo wannan karan shi kanshi shugaban kasan da yazo yace wannan matatar an yi a gyara ta ne da gangan saboda an buda musu abinci, kuma yayi tambaya yace subsidy nan masu waye suke amfani da shi, yace akwai da yawa abubuwan da bayan su yi magana akai akan maganar subsidy nan. Kuma ina son ka gane wannan subsidy kaddara ma mu ba mu taba sanin shi ba. So a yanzu ya kamata a samu shi a halin da talaka yake ciki yanzu, idan da can ma babu shi a yanzu ya kamata gwamnati ta shigo da shi saboda talaka ya saki samun sauki. Saboda an shiga wani hali wanda yake gwamnati mu muna mu'amala da ma'aikatan gwamnatin da jami'an 'yan siyasa muna ganin wataka waka cika tashin da suke da kudin mutane. Don saboda haka idan an ce wani ba kudi a kasa ba za mu yadda ba. Zunzurutun zalunci ne ya rike kasa, ya hana ta baya, ya hana ta gaba. Kuma kai maganar cewa kowa ya duba halin da yake yi, mun sani wannan hali da kowa yake yi zai je ya bada breakdown a gaban Ubangiji. Amma kada ka manta da Buhari ya zo ba bai ci kowa gyara ne shi ba, cewa zai iya zai gyara kuma muka zabe shi. Inda da dan haka ba sai ya bar mu da Jonathan sai ya ce kowa gyara halin shi Najeriya za ta yi kyau, amma ce mana yi shi zai iya duk abubuwan da Joye soki Jonathan da shi a wancan mulkin har da wasu malamai da ya shigo da su Jonathan nan muna ganin hanya mai kullewa ce. Ashe dama kowa so yake yi a makala shi ya samu ya ce.
to mu yanzu mun riga mun waye kamar yanda shi wannan yayana ya fada wani mutum ne zamu sa mata kyakkyawan zato yanzu a arewa zai sake zuwa ya mana irin kakaki da kakabi da shugaba Buhari ya mana muka masa kyakkyawan zato aka zo kuma aka samu akasi kuma ina ka taba ganin shugabanci ba tsawatarwa kowa yayi abin da ya ga dama
madalla a cikin wannan shiri kun ji jawaban mahalarta zauren VOA irin su Aminu Tahir Goggo Saminu Dauda Maryam Mamman Nasir Yahaya Hassan Iyatawa Nura Abubakar Waziri da fatan shirin ya ilmantar da ku a tara makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da daukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaya ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
ta tare da wani malami ne mai sai da abubuwan marmari ne mu abarba da wannan malam ko zaka gabatar da kanka
sunana Alhaji Salisu Adamu ina zama a Abuja a Kasuwan Farmers Market Metama
kai mutumin wani gari ne
ni the origin ina dan Bauchi ne I was born and brought up a Plateau State an aife ni a Jos amma ni asali mutumin Bauchi
kai kenan ka zauna a garin Jos sosai
iyayen mu ma sun haka ne suka fi mu balle mu
to ashe kace na hadi yau da dan garin mu kenan ni ma gaskiya a jihar Plateau aka haife ni
tabbas a jihar Plateau ma a gangare
to gangare
eh
da kusa da center kenan da university din nan
okay center for continuing education fa idan mu da su duk gaba daya mutane kamar mun zama wa da ubani
to yanzu malam kaman wani sana'a kake yi anan
eh a takaice dai ayin da ka gani ina kan aiki kuma ina kan sana'a na duk abin da ya shafi fruit daga lemu yayi ayaba duk abin da wasu ma ba su sani ba
kaman lemu haka da ake magana haka ina so ka bani kaman guda 10 haka zai biya kaman nawa
eh lemu yana da kala kala akwai tanjalo akwai ordinary akwai kuma na waje abubuwan da ke tattare da tafiyar lemu suna nan da yawa kala kala so ba za mu iya tantance ma ba tunda ba za mu sa na waje ba wani ma bai taba ganin na waje ba
to kamar shi na gidan da yanzu a ce ina son kamar kwaya 10 haka kamar zai nawa
in kana son kwaya 10 za a baka 1000 eh 1000 zaka bada a baka kwaya 10
ina son abarba haka guda daya haka kamar tana nawa
abarba ya danganta da irin ta akwai na gidan gona akwai kuma na dandal shi na dandal shine mai kuɗi mai inganci yana kama daga 1000 da 1500
wannan sana'a ka fara ta ne daga jihar Plateau ne kamun ka taho nan ko kuma anan ka fara ta ne
ina da mai gida ko ina masu gida ba sana'a na bane na tsinci kaina ne ashe kuma ina jin dadi
kana jin dadi
ina jin dadi
to yanzu wannan sana'ar da kake yi baka ganin da ba gwara da ka zauna a jihar Plateau ba zaka fi samu ko menene kai menene ra'ayinka
alhamdulillah abinda na karanta ba sai da kayan gwari ba ni dan jarida ne a zauna a nan na yi karatu a NIJ na kuma je NIJ na Ikoyi
a Lagos
a Oba a Deni Jos hanyar Oba to a takaice dai kaga na tsinci kaina a harkan kasuwanci haka Allah ya so
okay aikin jarida ka karanta
a fannin da na kware ma a jarida a magana ne kuma da printing
menene ya baka sha'awar ka bar aikin jarida ka zo ka shiga wannan sana'a
alhamdulillah ba na ki aikin bane I work ina aiki a matsayin mai zaman kansa muna jungle wani lokaci zaka gani ina ta kokowa da kwando amma mukan yi jungle mu saida da ni da abokanan aiki ne a takaice dai a turanci ana ce musu freelancer
to kenan yanzu dai ina lura kenan ka dai raba kafa kenan
ai sosai tabbas mai gida ana nan hagu yake za a yi dama
ganin cewa kai mutumin jihar Plateau ne ina so in tambaye ka ka akwai iyali
eh mutumin Plateau ba indijin ba fa ba dan kasa ba mazauni
mazauni
yawwa so ina da iyali yara na biyar da yan uwa da abokan arziki zuriya dai da sunan dai ko sai ne ko ina
anan Abuja suke ko kuwa can
suke
kuma kana daukan wani lokaci zuwa kaje Jos kaje anguwa gangare
danganta da yanayin samu ne ko kuma yadda mutum yake ayyuka engage wato wannan zai iya bar mu wannan yayi hakuri wannan wancan ya dawo sai ba wancan haka muke tafiyar da eh tabbas
to ka duba rayuwar Abuja wata rayuwa ce mai tsada gaske a ina kake da zama
ina zama a nan mai taman
to ashe kai ba karamin mutum bane tunda anguwar mai taman kake zama
shi talaka duk inda yake yana zama da mai kuɗi ba mai kuɗin bai zuwa ko ina ba tare da talakan ba ba zai kai labari ba
amma an ka duba za ka kalla haya yana da tsada sosai a nan garin kana biyan haya ne ko ko yaya
ina biyan haya wasu lokuta baya amma yanzu da nake zama gargashin masu gidana sun provide mu wurin zama
amma kaman da da kake zaune kake haya kaman a wata kana biyan kaman nawa
a wannan lokacin ina biyan 70,000 shekara
wa shekara
ya shekara
lokacin a wata anguwa kake zaune
ina zaune a gishirin da gishirin da mai tama ya bude ni dutse ne ko zaka je ba zai shigo mai tama to kaga akwai kusa
to mun gode kwarai mallam
a gode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Mallam Sale kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.